أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، yawwa musulmi da mukaru a wannan masallaci mai tarihin albarka, ina muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna ranar Laraba 24 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445, wanda ya daidai da 3 ga watan hudu miladiyyar Isa ɗan Maryam alayhi salatu wassalam shekara ta 2024. Handasawa daga inda muka tsaya na tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka, muna cikin tafsirin suratul Insan. A jiya mun tsaya daidai aya ta 8, yau da yarda Allah za mu tashi farko aya ta 9. Fada Allah wa lakin sarki innama nutiqukum bi wajhillahi la nuridu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ba mu son komi daga wurin, ba mu son godiya,
daga wurin kuma ba mu san komai domin mu da irin abinda muka ciyar da kenan suna san su gaya musu ne wannan ciyar wanda suke yi musu suna tsarsake suna tsarkake tare da Allah suna yin ta ne saboda Allah madaukakin sarki dan ya yarda da su dan Allah madaukakin sarki ya saka musu da aljanna ba suna ba su bane dan su jira wani abu da gare su wanda shine halin mun yawanci yan adam yau za ka gani mutum yana taimaka mu da shi saboda shi ma radda wani abu ya same shi taimaka mu shi ko kuma yana taimaka mu makwabtan shi ba dan komai ba ba mamaki yana jiran yarda ya ce musu ku sai da mun ga gidan da ku fasa mai gargaba ko kuma radda ya ce musu ku dan ba ni dama in yi wani abu a nan ko gidan ku fasa mishi gargaba ko kuma radda zai zo ya ce musu ku jewa mu ba Qur'an ko ku jewa mu Qur'an na shi da siyasa kar su yi mishi gargaba Allah madaukakin sarki ya ce dukkan su bayan Allah na gari suna ciyarwa ne ba dan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba ko kuma wani zai ciya ba dan komai ba dan duk inda aka gane shi ana sunkuyawa ana gaida shi alhaji mun ga abinci mun gode Allah saka da alheri shi saboda wannan godiya kawai yake ciyarwa saboda a girmama shi saboda duk inda ya wuce a dinga tare shi ana gaida shi saboda shi mai badawa ne Allah madaukakin sarki ya ce bayan Allah na gari suna gaya musu malamai suka ce nan za su buɗe baki ne da kansu su gaya musu su gaya musu cewa lalle mun ciyar da ku ne al-imam zaman shari'a cikin tafsirin shi yake cewa yana yiwuwa a ce maganar da za su yi ta ne da bakinsu su gaya musu cewa lalle mun ciyar da ku ne saboda Allah ba dan komai ba yace dan su hana su yin kokarin su ma saka musu da alheri dan su hana su tunanin su ma yaushe za su samu wani abu dan su ba wanga ba Allah da ya kasance ya taimaka musu yace saboda anna insana mu'minu bi wajhillah saboda kyautatawa da suka yi ma bayan Allah sun yi shi ne ba dan komai ba sai dan da uska Allah dan neman yarda Allah madaukakin sarki da aka ba su neman wani sakamako daga gurin bayan shi yace kuma yana yiwa sun gaya musu ne wannan lutfan wa tafqihan wa tanbiha sun gaya musu ne dan tausayawa da jawo hankalinsu a kan su san cewa mu wa ba mu bane muka ba mun ba ku ne wannan abun da muka yi mun yi shi ne dan Allah mun ba ku ne saboda muna neman yarda Allah ko kuma suka ce yana yiwa yace yana yiwa kuma ya kasance dan su nuna musu cewa a kai mu ba mu bane muka ciyar da Allah madaukakin sarki ne ya umarci da mu ciyar da mu kawai mu abun ya biyo ta hannu yace dukkan wannan yana yiwa al-imam ibn ashur yake cewa suna gaya musu wannan ne ma'anar shi yace suna gaya musu wannan ne ba dan komai ba dan su ja hankalinsu dan su karasa matso su gishikinsu saboda su da yawa lokacin da mutum bai shi wani ya zo ya bashi shi yana kariya yana ganin shi mai rauni ne a gaban wannan yana ganin kamar wannan yayi shi kima yayi shi daraja yace saboda wannan ne suke lallashin su suke gaya musu wannan abincin da muka ba da muka ba ba wai dan mun gani ku lakan tattuba ne a ba dan ku ba mu da shi ba a kawai mun yi kokari ne mun aiwatar da umarnin Allah madaukakin sarki shi yasa muke ba ku wannan abincin a yace bai bukatar ba mamaki ba sun yi ba su buɗe baki ba ma su kai magana yace yanzu haka ba su yi magana ba amma Allah madaukakin sarki da ya san abin da ke cikin zukata ne sai ya fassara abin da ke cikin zukatansu da harshen su yace inna ma tu'minu suna cewa lalle muna ciyar da ku ne liwajhillah dan neman yarda Allah a gaba da da haka ba mu neman wata godiya a gare ku kuma ba mu jira ku saka mu da wani amana daga sabanin nan duniya wanda zaka gani idan yana taimaka ma dirar da kan mashi musu to a gaba ba za ka samu wannan taimako ba dirar da ya nemi wani abu a gare ka ko ya saka wani aiki ko ya saka wani abu ba kai ba to za ka iya cewa ne yanzu ne yake yi ma ka bar shi a gare shi kenan zai bar wannan taimaka Allah madaukakin sarki ya ce bayan Allah na gari ba haka suke suna taimakawa ne ba da komai ba sai dan neman yarda Allah saboda shi mai taimakawa har kullum bai jira komai ga wanda yake taimakawa duk wanda har aka ce ba karaman ni'ima ce ba a ce Allah ya ma arzikin da har kai ake cewa ka kai mun ba kai ake cewa ka ba sai ka ga wanda ya san ma'anar bi ta maka wa take cewa bai ganin cewa shi yayi wanda yake taimaka ba bai ganin kin yi mushi da'a da wanda yake taimaka ma yayi dan yi ne dan haka zai bar taimaka mushi yasa lokacin da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yanne bi ya bar taimaka ma wasu bayin Allah da yake taimaka ma lokacin da suka dinga yayyana cewa ne shi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha cewa da ta yi zina tare da shi suka mata kalli aka dinga yayyana wannan magana Abubakar da cikin wadanda suka dinga yawo wannan magana ko da shi yake taimaka musu shi yake ba su abinci shi yake musu duk wasu dawayin yaran rayuwarsu amma duk wannan bai hana ba suka ci mutuncin gidanki suka ci mutuncin da yake suka dinga watsa wannan maganganun na kazafi akan shi sai da Allah ya sauko da ayoyin shi na Al-Qur'ani yawwance wannan da yake shi yawwance Aisha radiyallahu anha daga abin da ake zargin ta Abubakar sai ya ce to daga yau shi kuma wadannan tunda bai sun shiga cikin yi madiye shi kazafi zai bari taimaka musu Allah subhanahu wataala ya sauka mushi walaya ta fadlin wasa'at an yu'tu kullul qurba wal yatama wal masakin Allah madaki sarki a karshe ya ce mushi falyam wal yasfau ala tikuna yaghfirullahu lakum Allah subhanahu wataala ya ce mushi kam masu yalwa masu arziki da yalwa su bar taimakawa ga wadanda suke marasa shi wadanda da suke na kusa gare su da kuma wadanda suke miskini Allah madaukakin sarki ya ce shin babu tsoron Allah ya gafarta mu babu su Allah madaukakin sarki shi ma ya gafarta mu kurakuran da muke da haka ku yayi musu ku ci gaba da taimaka musu kenan wannan ke nuna taimako ba dole sai wanda ya maka laifi ba Allah madaukakin sarki ya yi umarni matukar yana karɓar sunan shi na miskini ko zagin kai ke ka huce ka tashi ba la bashi malamai suna cewa duk lokacin da mutum kake taimaka mishi duk yanda yake adawa da kai duk yanda yake hasara da kai to wannan kyautar tana kashe zalim wannan abu da yake ce shi suna cewa hasid ila nas tastabil qulub ka kyautata mu mutane to zaka mai da zakatan su zama bayin ka kuma wannan ba shi ke nuna ba su kuma wanda aka taimaka musu din da girman kai suna da gawa suna shishi da kai ba su godiya kuma Allah madaukakin sarki yayi umarni da ayi godiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da cewa man sana ilaikum ma'rufan fakatu fa in lam tajidu ma tukatuna fadu lahu duk wanda ya kyautata mu yayi muku wani abu wanda yake na burgewa yayi muku wata kyauta wanda take kayatarwa yayi muku wani abu wanda yake faranta jiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fakatu to kuma saka mushi ku yi mushi wani abu wanda zai faranta mushi rai ku gode mushi ku ce mushi kun gode ku yi mushi addu'a yace idan ba ku da abu da za ku iya yi mushi wanda zai faranta mushi rai fadu ku yi mushi addu'a addu'a kun ba da cin mutum komai da haka kenan kuma manzo Allah ya gaya cewa wanda bai gode mu mutane bai gode mu wanda bai gode mu Allah bai gode mu mutane da haka kenan kasancewa Allah ya yi umarni a ciyar ba dan a jira godiya ba ba dan a jira a mai ruwa to kuma ba shi ke nuna ba shi wanda aka ba kuma ya rusa kyale ba sai ya gode ana son ya gode ya gode ni'ima ya gode cewa eh lalle wani ya taimaka mishi wani ya ba shi kaza wani ya yi mishi kaza ya gode Allah madaukakin sarki yana gaya mu da in shakartu la azidannakum idan kun gode a cikin komi to Allah madaukakin sarki zai kara muku Allah subhanahu wa ta'ala ya cika da cewa inna nakhafu min rabbina yawma na'musa qadari su wannan bayin Allah na gari Allah bayin ya gaya muku cewa suna taimaka ma marasa shi masu bukata suna taimaka musu ne saboda abu guda ne neman yarda Allah shine Allah madaukakin sarki yace inna ma tu'minu bi wajhillah Allah madaukakin sarki sai ya gaya muku abin da bi wanda saboda shi suke taimaka shine tsoransu da ranar alkiyama tsoransu daga muwa da Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala ce inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamariya lalle mu muna tsoro wata rana wanda ita ce ranar alkiyama wanda tana da tsananin firgici da bansu, tana da tsanani, tana da matsatsi wannan rana. Allah madaukin sarki yace inna nafa'u bi rabbina yawma al-qiyamah kafira, a ranar ubangiji zai kasance yana da huska wanda take ta cikin ku. Allah madaukin sarki ya kai matuka cikin ku ya huska shi, da haka kowanne ɗan adam za su shiga cikin matsatsi, za su shiga cikin wahala. Suka ce to suna jin tsoron wannan rana, suna jin tsoron hannunsu da ubangijinsu a wannan yanayi. Shi yasa suke taimakawa marasa shi ba don komi ba, don su samu sauki a wannan rana. Aisha radiyallahu anha ta rawaito min hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu min dhikri maqami yawmal qiyamah. Manzon Allah cin da abinci Allah ya tabbata a gare shi, ya kasance yana roƙon Allah ya kare shi, ya tsare shi daga tsanani da matsatsi na tsayuwa a ranar gobe a kiyama gaba. Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki kai tsaye sai ya ba mu amsa. Lokacin da ya ba mu labarin ga dalilin da yasa suke ciyar da bayin Allah, ga dalilin da yasa suke ciyar da su, shine dan Allah ya yarda da su, dan kuma su samu Allah ya samu sauki a ranar gobe a kiyama. Kai sai sai Allah madaukakin sarki ya ba mu labari wa qawlu lahu sharran. Sai Allah madaukakin sarki ya kalli ayyukansu, ya kalli zikatansu, ya riga ya ba su wannan abun da suke nema. Allah madaukakin sarki ya ce wa qawlu lahu sharran, Allah sai ya kare su daga sharrin wannan rana, shine ranar kiyama. Allah subhanahu wataala ya ga masu imani na gari za su tashi ranar gobe alkiyama, duk wannan firgicin da ake da tashin hankali da mutane za su kasance a ciki. Allah subhanahu wataala ya ga mu mahumin fadlin yawma idin ani, su daga cikin wannan firgicin masu imani wannan rana suna ambatu. Allah madaukakin sarki ya ga alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi ulaika lahum amrun muhtadin, wadanda suka yi imani na gaskiya ba su hada imaninsu ba da zalunci wanda shi ne shirka, da kuma saba ma Allah manyan laifuka. Allah madaukakin sarki ya ce ulaika lahum amanu, wadannan su ne suke da aminci ranar gobe a kiyama. Allah subhanahu wataala ya ce ulaika lahum amanu, su ne suke da aminci kuma su ne mushriyayyu. Kira a ranar gobe a kiyama duk lokacin da mutane za su tashi cikin firgici, cikin tashin hankali, cikin hali na kakaniki, na kakazangi, na zansaka, masu imani Allah madaukakin sarki zai kare su daga sharrin wannan rana. Shi ne ya gaya mu na ce fa qawlu lahu sharra dhalika yawm, Allah subhanahu wataala fa dafa Allahu anil abrari sharra yawm al-qiyama, Allah sai ya kare waɗannan mutane al-abrar. Mun fassara su a jiya, muka ce su ne waɗanda suka yi imani na gaskiya, suka biyo shi da ayyuka waɗanda suke ayyuka na alkhairi. Allah madaukakin sarki zai kare su daga sharrin ranar gobe a kiyama. Ba za su kasance cikin masu jin tsoro ba, ba za su kasance cikin waɗanda suke da firgici ba. Wannan qawlu nadrata wa sura, bayan wannan ma Allah subhanahu wataala zai biyo su da wata kyautai, zai sa musu haske a cikin muskulinsu, kuma zai sa musu haske a cikin zukatansu, zai sa musu jin daɗi. Malamai suna cewa duk lokacin da zuciya ta faranta, ta ji daɗi, take murna, to huska tana kyalkyali, tana haske. Allah madaukakin sarki ya ce zai sa musu wannan hasken wala qawlu nadrata wa sura, zai sa musu haske wanda za su dinga haskawa da shi da jidda, saboda a farfari a kiyama ɗayan biyu ne, umma mutum ya tashi yana da haske ko kuma ya tashi bai da haske. Shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari hadisin Abi Huraira inna ummati yab'athuna yawmal qiyamati burran muhajjirina min atharihi faman istata'a minkum an yutila urratahu falyafal, yake gaya mu cewa lallai al'ummata za a tada su ranar gobe a kiyama, suna masu haske, suna masu kyalkyali a wuraren da suke a kwanta. Shi ne hasken da Allah subhanahu wataala zai sa ya ga a gaya ma kafirai qila irji'u wara'akum fantabisu nura wa duriba bainahum bisurrin babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibali al-aqab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Allah madaukakin sarki zai sa bayan shi na gari haske, zai samu su haske wanda za su dinga bambanta tsakanin su da kafirai. Allah madaukakin sarki ya gaya mu zai samu su wannan hasken. To duk lokacin da mu'mini ya tashi ya ga wannan hasken da wuskar shi, ya ga wannan hasken a duk inda yake a wannan, to zai dinga murna yana jin daɗi, sai wuskar shi ta ƙara yin haske saboda zuciyar shi tana cikin farin ciki. Duk lokacin sabana da kuma kafirai za su tashi cikin duhu, za su tashi cikin kunci. Allah madaukakin sarki ya gaya mu cewa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nashuruhu yawma al-qiyamah. Allah zai tada su makaye, su tashi suna cikin kunci, suna cikin bakin ciki. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya tsare shi daga kunci da tsanani da ke da kai na ranar tsayuwa. To sal kafirai za su tashi cikin wannan kuncin, wannan kuncin zai sa fuskokin su dai baki, suna sheki irin da baki babu tangani. Sabana haka bayan Allah na gari, Allah zai sa musu haske, ya sa musu nutsuwa, ya sa musu jin daɗi a cikin zukatansu. Kamar yadda ba mu labari a wannan wajen yake gaya mu wujubin yawmin zahir, wasu fuskokin a ranar alkiyama masu kyalkyali ne, masu haske ne. A wani wurin kuma yake gaya mu wujubin yawmin musfira dahikatun mustabshira, wasu fuskokin a ranar masu kyalkyali ne, masu haske ne, suna dariya, suna murmushi, suna bushara. Saboda wannan hasken da za su tashi da shi alama ce na cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai saka musu da alkhairi nan gaba. A wani waje Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya mu ta'arifu fi wujuhi nadratan, za ka gane a cikin fuskokinsu haske wanda yake na ni'ima ne, za ka gane a cikin fuskokinsu kyalkyali wanda yake na ni'ima ne. Kayan Allah ya yi sabi, kowa ya san matsayin shi na mutane shi ko da aljanna. Tun tashi za a yi da za a yi a farfaki alkiyama, tun a nan mummunai bayan Allah na gari za su sha bamban da sauran halittu, za su sha bamban da kafirai. Allah madaukakin sarki ya gaya mu wa ya zamu bima sabar jannatan wa harira, ya saka musu saboda haƙurin da suka yi a nan gidan duniya shi ne gidan aljanna. Haƙurin da suka yi na ciyar da abun da suna so, ashe mun gai dukiya abu ne wanda Allah ya yi halicci dan Adam amsa jibilla wanda yana kaunar dukiya. Wa inna hu bi kulli khairin lashakir, lalle shi dan Adam kasan da san dukiya mai tsananin san dai. Amma tare da haka Allah madaukakin sarki ya yi umarni a ciyar da ita a hidda abada ta amsa sannan da ake yi mana. Da haka sai mutum ya yi haƙuri ne, ya yi jinkiri yake iya ba da wannan. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ya zamu bi masaba, ya saka musu da abun da suka yi haƙuri. Kuma Allah madaukakin sarki ya gaya wa mutane a cikin cewa wuta an hura ta ne da abubuwan da suka kasa su, aljanna kuma an hura ta ne da an gewaye ta ne da abubuwan da suka ta suke kyama, abubuwan da suka ta ba su su, ko kuma ɗaya da abubuwan da suka ta suke kyama da su aka gewaye aljanna. Kenan kaga sai mutum ya yi haƙuri ne zai ganin haram ga ta ƙiri-ƙiri ya bar, sai mutum ya yi haƙuri ne zai ganin kuɗi maƙudai zai samu amma ba ta hanyar gaskiya ba ya bar su, sai mutum ya yi haƙuri ne zai ganin ya samu dama ta ya roli ya shakata ga 'yan mata na kala-kala, yana da kuɗin da zai kama sai duk abu da zai so ya yi da su, ya biya kuɗaɗe, to sai ya yi haƙuri ne zai iya kama kanshi. Allah madaukakin sarki ya ce to saboda wannan haƙuri da suka yi a gidan duniya ya zamu bima sabar jannatan mahaliya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mu cewa bada al-islam bariban wa sayaudu bariban kama bada tuba da ruba, musulunci ya wara yana bako ana mamakin shi. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kiran mutane da su imani, kafirai mamaki suke, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un yuja, a ce yanzu duk allolin gana masu lata da kuzza da sauransu duk yuwaci da su mu dawo muna bauta ma wannan Allah shi kadai, suke ganin wannan abu mamaki. Har zuwa ake ana ku zo ku ga Muhammad da shi da sahabban shi, ku zo ku gane su ga san suna sallah kullum in sun zo da wani abu sabon abu ne suka zo ba ko ne suka zo da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshen zamani haka nan musulunci zai koma fatuba da ruba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce madalla da waɗannan 'yan tsirarai 'yan ƙanana 'yan kaɗan da za su riƙe addini bayan ya koma kamar yadda yake da,
kamar yadda a yanzu zaka gani in matashi yana ruku da addini zaka gani ya zama abun da yake cikin kursu illati zai yana kokarin tarbiyyantar da shi tarbiyya ta addinin musulunci zaka gani a cikin unguwa baki dai ya zama abun kwatance ya zama abun tsangwama diyan shi ba sai komai ba ma zalunta sa saboda ummi ba dan kori ba kawai saboda yana kokarin ya ladabtar da diyan shi su kasance diya na gari su kasance bisa tafarkin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau zaka gani idan za a zo ana wa'azi wasu mamaki wannan tafsiri da ake wani zaka gani ba mamaki yake wani ya masu watan azumin ya wuce ma ya bar yin sautin lafiya di yana ganin wani abun mamaki ne a wani abu ne na mamaki ya zo ya hana su su kole su shaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu dama addini haka ne yawa kuma a ƙarshe haka da zai koma ba tun ba da dora ba da haka ma danna da waɗanda za su riƙe da addini a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa addini zai koma ƙarshen zamani fitintunu za su yawa alqalib al-din alqalib al-jama wanda yake ruko da addinin shi to kamar wanda yake ruko ne da garwashin kuɗa a yau haka zaka gani wanda yake kokarin ya riko da addini komai nashi sai ya sa karantar wa Allah da ta manzon shi a ciki to ka tambaye shi idan yake shi a gidan shi wahalar da yake sha a waje in yayi to makwabtan shi wahalar da yake sha a wurin aikin shi wahalar da yake sha a wurin kasuwancin shi wahalar da yake shi sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ka ci yana rike da garwashi saboda kowa tsangon shi yake kowa ya bai da shi kowa ganin shi yake ga ya can wani ba kawai wani zakare wanda bai san ina duniya ta saka ba wanda bai san ina duniya ta saka ba wanda zaka ga ana ba neman kudi ya fito ba kawo to neman kudi yanzu idan ka ce ba ka kudi da ruwa sai a ce ba neman kudi ka fito ba idan ka ce ba ka kariya cikin kasuwanci a yau ba ka albusu ba ka hada sabo da tsoho sai a ce rabu da shi ba neman kudi ya zo ba saboda ni duk a gari ake kai ba ko ni ka zo da wani sama ba alhali kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar haka Allah malakin sarki yayi umarni da tayar da wannan abu sai sa Allah malakin sarki ya ce wa yazamu bi masabar ya saka musu da abun da suka yi na hako na ruko da addini jannatan mahalira gidan aljanna da kuma kaya na hariri hariri wani nau'i ne na kaya wanda mafi yawanci an yi samun shi a ƙasashen larabawa yana da matuƙar tsada yadda ka san zinari haka yake da tsada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana maza su sashi a yanzu haram ne maza su sashi amma mata suna ɗan yin kwalliya da shi a gidan aljanna kuma zai kasance tufafin nan aljanna Allah malakin sarki ya ce zai saka musu saboda haƙurin da suka yi a gidan duniya na duk abubuwan da suka cimma na ba daɗi saboda tafiyar da addini da ruku da addini zai saka musu da gidan aljanna kuma zai sa musu duk kaya waɗanda suke na wannan al'ayi Allah malakin sarki ya ci gaba da ba mu labari
muttaqina fiha 'ala al-ara'ik la ya'una fiha shamsan wa la zamharira wa daniyatan 'alayhim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا
الله من وقت سرقي بان يا قيام أبو انتنا الجنة يا قيام أبو انتزي باسو kuma ya gaya muku kayansu
yanzu Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da ba mu labarin kuma sufan kam wasu hudunsu a cikin gidan Allah. Lokacin da ya ba mu labarin cewa ya kare su daga jin tsoro da suke yi na tsayuwa a wannan rana, kuma ya musu kyauta da gidan aljanna, Allah madaukakin sarki sai ya gaya mu, to yanzu ga suna har sun shiga aljanna, ga yadda suke ga halinsu a cikin wannan aljanna. Yake muttaqina fiha ala al-a'mal, ai su ɗan aljanna suna kishintiɗe a cikin wannan aljanna. Malamai suka ce fi rahatin mutma'anina wa rafahiyatin al-sururi allati ulqiya alaiha ma yastuha wa yuzayyinuha, za su kasance a cikin wannan aljanna suna kishintiɗe bisa wasu gadaje, gadaje waɗanda suke na alfarma, gadaje wanda suke na jin daɗi. An sanya gadajen nan, an gewaye su da kayan alatu da kwalliya. Allah madaukakin sarki ya ce dukkan an sa musu kayan kwalliya, an gewaye waɗannan gadaje na aljanna, za su kasance a shi a kishinkiɗe a bisa waɗannan gadajen na alfarma, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari, innal abrara lafi na'im, ala al-ara'iq yanzu, lalle su mutane kirki a ranar gobe alkiyama a cikin gidan aljanna suna cikin ni'imomi, ni'imomi waɗanda suke ba ɗan kaɗan ba. Alal ara'iq yanzu, malamai suka ce abinda ake ce ma al-ara'iq wani gado ne, shi ba gado ba, shi ba kujera ba, irin dai gadajen nan da ake yi wa masu mulki na sarauta na ƙasaita, wanda ƙarshen mutum ya zauna ya huta a bisa, za ka ga irinsu. Allah madaukakin sarki ya ce alal ara'iq yanzu suna bisa irin waɗannan gadajen suna kallon junansu, la yarawna fiha shamsa, a cikin aljanna ba su ganin rana, wala zamhari kuma ba su ganin sanyi wanda yake mai tsanani wanda zai cutar da su, kenan ba su ganin rana wanda zayinta zai cutar da su, kuma haka ba su jin sanyi, sanyi wanda zai cutar da su. Hadisi ya tabbatar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abi Huraira yake ba mu labari, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ishtakatun naru ila rabbiha, wuta ta kai rana ya zuwa ubangijinta, fa qalat ya rab, tace ya Allah ubangijina, akala ba'dhi ba'dha, sashi na ya canza sashi, fa adina laha bi tafsili, sai Allah madaukakin sarki ya mata umarni da shida guda, nafsun nafsun fi shidad wa nafsun fi sayf, Allah madaukakin sarki ya umarce ta da tashida a cikin lokacin sanyi, tashida kuma a cikin lokacin rani, irin wannan lokacin da muke ciki, lokacin zafi kenan, yace fa huwa ashaddu ma tajiduna min al-har, shine mafi tsananin abin da kuke ji na rana lokacin rani, irin wannan lokacin wutar jahannama ce take shedawa, wa ashaddu ma tajiduna min az-zabhar, kuma shine abin da kuke ji na tsananin sanyi a lokacin sanyi, shi ma wutar jahannama ce take shedawa, sai ta bayo wannan matsanancin sanyin da cuta. Allah madaukakin sarki ya gaya mu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu yake cewa idza shaddatul har, idza shaddatul har fa abridu lis-salat, idan rana ta yi tsanani to ku sanya ya sallah, sallah ta azaba ke, fa inna shiddatal har min fayh jahannam, lalle tsananin zahi yana daga cikin sheda na wutar jahannama da take. Allah subhanahu wataala ya ce to su ya aljanna, wannan tsananin zayin da muke shi a gidan duniya saboda rana da tsanani in yayi, Allah subhanahu wataala yake ba a wuta dama ta sheda sai ku yi tsananin zayin da muke, kamar irin yanayin da muke ciki, to dan aljanna a cikin aljanna ba su da wannan zayin, haka kuma tsananin sanyi da muke ji wanda za ka kowa yana shigewa daki, kowa yana sayan yana kunna gawai cikin dakin shi, ko kuma ya shiga ya rage shigewa, ci dan aljanna duka ba su da wannan sanyi. Allah madaukakin sarki ya mu la yarawna fiha shamsan wa la zamhara, ba su da rana wanda hasken ta zai cutar da su, ko kuma zayin wa la zamhari, kuma babu tsananin sanyi wanda zai cutar da su. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mu wa daniyatan alaihim jilaluha wa dhullat qutufuha dhulila, inna da aljanna tana yau kusa kusa qaribatan min zilal ashjari jannah, inna huwa itatan aljanna kusa suke da aljanna. Mun gani a baya da muka zo tafsirin fa da Allah madaukakin sarki
inda Allah malikin sarki yake ga cewa yayi musu tanani na indoyi wadanda suke masu yawa. Allah malikin sarki yake ga mu cewa to ɗan aljanna wannan indowar ta su ba nesa da su take ba, kusa take da su, duk inda suke wannan indowar tana cikin su. Yasa malamai suka ce qaribata, kusa take gare su indowar ita ta aljanna. Kamar kai ne suka gangara wa dama ka gani irin mangwarurrukan nan wanda tsabu sun girma sun cika har zubowa suke inno suka ta nan da ƙasa, ba sai ka kai wani waje ba kana shiga ciki ka kwanta shi kenan, ba ka buƙatar sai ka bi inno can ko ka bi ta can, ƙarƙashin ka za ka shiga direct da ka kai. Allah malikin sarki ya ce wa zani da alayhi jiran innoyin nan nasu duka kusa suke gare su, ba sai sun neme su nesa ba suke samu. Wa zullilat qutufuha tadlila, kuma kayan marmari kayan danye da ke rike da itatuwan nan an yi kusa-kusa da su. Ɗan aljanna kan yana kwance a kusa gadon nan nashi na alfarma, ba sai ya miƙe tsaye ba, ba sai an nemi dorami ba, ba sai an shewa wani icce ko kowane abu, kai tsaye zai tsira hannun shi ya kaso abin da yake so. Mun gani a cikin tafasirin da suka gabata wani ɗan aljanna ƙudiri zai yi na yana son kaza kawai zai ga abu ga yana a gaban shi da wuri. Allah malikin sarki ya gaya mu zulmi da tufuwa da zalila. An zaɓi ‘yan kayan itacen nan su kasance masu sauƙi ne a gare su, kusa da su suke, duk inda suka hulga ga su nan duk abin da suke so. Allah malikin sarki ya gaya mu wannan kayan ɗanye a cikin gidan aljanna ba su yanke ba, fakihatun kathira la maqtu'atin wa la maqtu'a, da kayan ɗanye waɗanda suke masu yawa ba su yankewa, ba a cewa na yanzu zahiri ne babu kalar icce kaza, babu kalar kayan ɗanye kaza, babu wannan aljanna, ba a cewa yanzu sanyi ne babu kalar kayan ɗanye kaza, ko ko yankin Nijar muke babu kalar, babu su zaitun, babu su inabi, babu su raisin, babu su fam, sai an sha wahala a same su. A ɗan aljanna duk inda suke duk abin da suka buƙata na kayan ɗanye akwai shi a lokacin da suke so. Hanya kuma wadda ta yi kowace sauƙi suke samun su ci su sha. Allah malikin sarki ya gaya mu wa yutafu alaihim bi aniyatin min fidda wa aqwamin kanat qawarira. Allah bayan ya gaya mu abincinsu ya ba mu labarin kayansu, ya ba mu labarin yadda za su kasance mazaunin nasu. Allah sai ya biyo mu da yansu, abinci ya samu, mazauni ya samu, kaya sun samu, sai abin sha. Allah malikin sarki sai ya biyo mu da kuma abubuwan sha na aljanna, sai ce wa yutafu alaihim bi aniyatin min fidda wa aqwamin kanat qawarira, ai ana kai da karo a cikin ɗan aljanna da wasu ƙwayayyai waɗanda suke na azurfa ne, wa aqwamin kanat qawarira, da kuma kwamfam waɗanda sun kasance daga ƙwaro, wasu malamai suka ce kuma daga kwalbaya kawari, wasu malamai sun fassara shi da kwaro, wasu kuma sun fassara shi da kwalba. Allah malikin sarki ya ce kuma wannan kwalban daga azurfa ne. Allah malikin sarki ya ce za a dinga kai da kawo da su, ana kai musu waɗannan abubuwa a cikin wannan ƙwairan na azurfa, ƙwairai wanda suke na alfarma, aqwamin azimatin wanda suke masu girman daraja. Allah malikin sarki zai dinga kai musu, ba su da kunnuwa, ba su da hancina, kawai abu da suke saboda sauƙin sha. Duk lokacin da abu ke da marka za ka gani in an baka ka sha kana ƙoƙarin ka yewa yaran ka sha, inda nan ne markar take, to su duka ba su da marka ko ba su da hura ta inda ruwan suke hitowa. Abu da suke saboda su yi sauƙin sha ga waɗanda za su sha su. Allah malaikin sarki ya ci gaba da gaya mu cewa qawarira jiddat qaddaruha qawarira, waɗannan abubuwan shan nasu, wannan kwakwaf ɗin nasu an yi su ne daga fidda, an ƙaddara su daidai buƙatar ɗan aljanna, daidai buƙatar shansu, ba kwakwaf wanda za a ci koma ka kasa shan yi wata rana, ko kuma wanda za a ci koma sai ka maida a ƙaro, a'a an yi musu ne daidai buƙatar shansu, da ya yi ɗaya da shi ya mushi ba zai nema a ƙaro mushi ba, kuma ba zai nemi ya raga ba, daidai buƙatar su haka nan kwakwaf ɗin su. Dan ya buƙaci yana son ya sha madara daidai litir guda, to kwaf inda za a kawo mishi madara daidai litir guda yake. Dan ya buƙaci yana son ya sha daidai rabin litir, to kwaf inda za a kawo mishi giya a ciki daidai rabin litir take. Allah malaikin sarki ya gaya mu qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Allah malaikin sarki ya ce an kaddara ta kaddara ba dan gobe ba, dan cikin ni'ima ga yan aljanna kawarira min zinna sun kasance daga azifani Allah madaukin sarki yayi su ya kaddara su ba dan komi ba dan cikin ni'ima ga wadanda suke nan aljanna Allah subhanahu wataala ya ga mu cewa fa qaddaruha taqdira akai ta ala qadri kifayati daidai bukatun su bana tazidu wala tanqus anzali ba za ta kara ba akan abin da suke bukata ko ba za su rage ba in daidai koshin ka ne turbini to kuma inda za a kawo maka daidai bin ciki turbini haka Allah madaukin sarki ya gaya mu cewa su kauna fiha ka'san kana mizaju ma da zalila ya aljanna za a dinga shayar da su ka'san ashe mun fassara cewa duk inda malamai sun ce duk inda ka yi ka'san a cikin alqur'ani mai girma to ana neman kwamfani na giya giya kuma ba irin giya ba ta duniya giya ta lahira wadda take tsarkakakka wadda take tsarkakakka daga sa mare tsarkakakka daga sa ciwon kai tsarkakakka daga sa amai tsarkakakka daga sa hisari cikin wani tsarkakakka daga sa kashi cikin wani giya ce wadda Allah madaukin sarki ya tsarkake ta daga dukkan waɗannan abubuwan da giyan duniya take samu Allah madaukin sarki ya biya mu tsaurati ha kasa kana biya su ba da jami'i an hada wannan abin shan nasu wannan giyan an garwaya ta da citta malamai suka ce anan a can Allah madaukin sarki ya ce kana biya su ba da kafura can abin da ake hada ta da shi shine kafura muka ce saboda yana da sanyi kuma yana da kamshi mai daɗi a nan Allah madaukin sarki sai ya gaya mu abin da ake haɗa ta da shi shine citta idan lokacin da mutum ya sha sanyi ko a nan gidan duniya ya sha sanyi sai ya kai mushi sai ka biyo mushi da ɗan ruwan zafi waɗanda suka ba zafi mai ƙonawa ba ka biyo mushi da ɗan citta da ɗan ruwan zafi da suka yi zai shi iya yin daɗi shi yasa za ka gani ko a yanzu cikin kayan mu da bakin da muke tanadawa bayan ruwan sanyi da garas da muke saye mu ai za ka gani mafi yawancin mutane suna ajiye citta da kayan shayi da ɗan abubuwa masu zafi waɗanda za su bi bayan wannan kayan sanyin da suka sha Allah madaukakin sarki idan cika ni'imar ɗan aljanna sai ya ce a ware ba su wannan masu sanyi a can kwafu na ware kenan a gaba kuma sai a ba su kwafu wanda yake mai ɗan zafi saboda citta sanin muni tana da zafi don daɗin ya gabe musu a cikin jiki su kasance sun nidimtu da waɗannan abubuwan da suka sha iya ne wannan al'amari da mai kayin ya gaya shi a cikin littafin shi al'arwa da lalilan afna ya ce Allah madaukakin sarki ya kawo musu ne abin sha guda biyu na wani goya da sanyi na biyu kuma yana da zafi ba don komi ba don cikin ni'ima Allah madaukakin sarki a gare su Allah subhanahu wa ta'ala ce wasu kauna fiha ka'asan kana ya zo ka za a shayar da su wani kwafu na ruwa wanda abun da aka garwaya ya da shi shi ne citta ainihin fiha tusamma sansabila ai wannan cittar da za su sha wannan ruwan da za su sha masu ɗan zayin da na cinta ainihin daga wani igiyar ruwa wani marmaro ne na ruwa ana ce mashi sansabila ana ce mashi sansabila a cikin gidan aljanna ne maza Allah Allah madaukakin sarki ya biya mu cewa ai daga wannan ne za su sha al-imam ibn qayyim yake cewa Allah madaukakin sarki ya ba da labari an mizaji sharabi shayai na abun da aka garwaya musu abun shan shi da abu biyu ya ce na warko bin kafu shi ne kafu wanda muka ga yake wanda yana da sanyi kuma yana da kamshi mai daɗi a warwan sura ya ce wa yaljabil fi akhirah da cinta a ƙarshen ta saboda ya ce kafu yana da sanyi yana da ƙanƙanƙano yana da kamshi wanda yake mai daɗi ita kuma cinta ya ce tana da kamshi mai daɗi kuma tana da zafi ya ce abin da yake haɗuwa idan mutum ya sha waɗannan abubuwan baki ɗaya ya ce wani daɗi ne daban na daban ya ce halatan kurkura akmala wa atyabu wa alazzu kullu wahidatin min shirat ya ce idan aka haɗa wannan kwafin guda biyu da na kafure da na cittai ya ce suna ba da wani daɗi ne wanda ya yi daɗin kowane ɗaya daga cikinsu ya yi a ce mutum na kafure kaɗai ya sha ko kuma a ce na yanzabil kaɗai ya sha shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya haɗe musu su baki ɗaya ba nan komi ba don ya cike musu ne ba su al-imam ibn kasir yake cewa ko kuma wani lokaci ana haɗa musu ne a haɗa musu da kafu idan sun tashi shan abin shan su wani lokaci kuma idan sun tashi sha a haɗa musu da jinjibil wanda yake na da mai
zai yace ne a tadin al'amur saboda al'amarin nasu ya sauki wani lokaci su sha sanyi wani lokaci su dan sha ne zai ba dan komai ba dan su ji dadi dan su ni'imtu da ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari hadisin da sahabbai radiyallahu anhu ya fitar da yan rawaito shi yake cewa alhamdu wani daga cikin malaman nasara ya tambayi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yahudawa lokacin da suka kai habasha yake tambaye su kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu ya tambaye su an tufati ahlul jannati yin dukhul dali jin dali walwala tawarru da yan aljanna za su yi lokacin da suka shiga aljanna sai suka kaya mushi cewa ziyadatu kamjibu za a ba su abinci ne na anta wanda take takihi irin mayyin yin da anta shi ce za a yi ba a yi musu abinci qala ba ma zamu ala dinna to menene za su ci bayan wannan yace suka ce mushi yuna halaw thawrul janna alladhi kana ya'budu min atrafika suka ce musu za a yanka musu wani maraki kato na aljanna wanda a cikin aljanna ya kasance yana ci daga cikin itatuwan da ke cikin aljanna ya kasance yana ci daga cikin abincin aljanna sai tambaye su ba ma shababu alai idan sun ci wannan naman dan maraki to menene kuma abincin abincin su yace sai suka ce mishi fi aini fiha musamma sansabila daga wata igiyar kowa ce a cikin aljanna ana ce mata sansabi qala sadaq yace musu kai gaskiya saboda ya karanta a cikin littafin da aka saukar musu na Taurat duka wannan labarin na aljanna Allah madaukakin sarki ya riga ya ba su shi sai sa Allah madaukakin sarki ya gaya mu cewa to yan aljanna za su yi imtu da waɗannan ni'imomi za su gori da waɗannan ni'imomi wanda yayi musu tanadi anan zamu gani Allah madaukakin sarki ya gaya mu cewa za a samu yan aljanna za su kasance abin shan su za su kasance abin shan su na daga cikin azabai kamar yadda ya gaya wa qawarin kanat qawarin qawarin min fitatin qaddaruha taqdira a wani wayan kuma Allah madaukakin sarki ya nuna za su share daga zinari daga kokon waɗanda suke da zinari duka wannan malamai sun ba da amsa babu cin karo da shi na a cikin ayoyin alqur'ani iya kare wanda Allah ya bashi dama ya bashi ilimi zai gane amma Allah madaukakin sarki yana gani cewa wani lokaci za a kawo musu wani lokaci za a kawo musu akwakwaf na zinari wani lokaci kuma a kawo musu akwakwaf na fidda na azurfa kenan ko kuma kowane daga cikin yan aljanna akwai abin da ya burge shi zaka samu ko anan gidan duniya wani yayi san azurfa a bisa zinari wani kuma yayi san zinari a bisa azurfa malamai suka ce dan haka Allah madaukakin sarki zai kawo kowa ne ne dabi'a shi wanda azurfa ta yi burge shi to kwano ne shi wanda zai dinga amfani da su gidan aljanna duka za su kasance na azurfa ne wanda kuma zinari ya burge shi duka kwano ne shi wanda zai amfani da su a gidan aljanna da abubuwan shan shi duka za su kasance na zinari ne wannan kadan daga cikin ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya yi tanadi ga aljanna za mu gani kuma a nan gaba bayan sun samu wannan Allah madaukakin sarki zai ba mu labari wa alayhi bidan wannan sai zan mata shi da Allah madaukakin sarki ya kai gobe abinda mun karanta daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu dada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ba subhanallahi wa bihamdihi insha Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allahumma salli ala